Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kowaye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Ta sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 15 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hafiz da kanin labarai.
Jami'an ƙasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Vinnytsia da ke tsakiya Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23, sannan sun raunata wasu fiye da 100. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus bayan da ya tafi kasar Singapore daga Maldives, inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da tabarbarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa. Hukumomi a lardin Balistan da ke kudu maso yammacin kasar Pakistan ke fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya Alhamis, kwana biyu bayan da wasu mahara suka yi garkuwa da shi a wurin.
Kana labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa biyo bayan mummunar harin da ya yi sanadiyar kubutar da fusunoni da dama daga gidan gyara hali na Kuje da ke babban birnin tarayyar Nigeria Abuja, mahukanta a ƙasar sun bazama wajen sintirin gano bata garin. Sannan kuma a jihar Osun, rundunar 'yan sandan Nigeria ta ce ta yi gagarumin shiri don ganin cewa an yi zaben gwamnan jihar Osun lami lafiya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Vinnytsia da ke tsakiya Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23, sannan sun raunata wasu fiye da 100. 'Yan sanda sun ce makami mai linzami uku ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin, wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin Kyiv, babban birnin ƙasar. Har-haren sun fito ne daga cikin wani jirgin ruwan ƙarƙashin teku na Rasha da ke cikin tekun Bahar al-Aswad, inda ya lalata gine-ginen gidajen mutane a yankin, sannan ya cinye wasu motoci 50 a wani wurin ajiye motoci da ke kusa. Gwamnan yankin Vinnytsia, Serhiy Berzov, ya ce makamin kare sararin samaniyar Ukraine ya harba wasu makamai masu linzami hudu ƙasa a yankin. Birnin Vinnytsia yana ɗaya daga cikin manyan biranen Ukraine da yake da yawan jama'a 370,000. Dubban mutane daga gabashin Ukraine, inda Rasha ta fi mayar da hankali tana kai har-hare, sun tsere daga wurin tun lokacin da aka fara yakin a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yara ƙanana. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus bayan da ya tafi ƙasar Singapore daga Maldives, inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da tabarbarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa. Ofishin jakadancin Sri Lanka da ke Singapore ya aike da takardar murabus ɗin ga kakakin majalisar dokokin ƙasar. A yau Juma'a ne ake sa ran sanarwa a hukumance, bayan an tabbatar da wasiƙar a cewar ofishin kakakin majalisar. Duk da cewa Rajapaksa ya yi alkawarin barin ofis a ranar Laraba da ta wuce, bai yi murabus ba tun da farko, wanda ya ƙara haifar da rashin tabbas da fushi a Sri Lanka, inda ake rera waƙoƙin cewa "Gotta Go Home", wato "Gotta Ka Tafi Gida", na tsawon watanni. Da alama jinkirin ya taimaka masa ya tsere, yayin da ya ci gaba da samun kariya ta shugaban ƙasa. Singapore za ta iya zama inda shugaban da ke fama da rikici zai yada zango kawai. Ma'aikatan harkokin wajen Singapore ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa Rajapaksa an ba shi izinin shiga ne kan ziyarar ƙashin kansa. Ma'aikatar ta ce bai nemi mafaka ba, kuma ba a ba shi mafaka ba. Gabaɗaya Singapore ba ta amincewa da buƙatar neman mafaka. Hukumomi a lardin Balistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan mai fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya Alhamis, kwana biyu bayan da wasu mahara suka yi garkuwa da shi a wurin. Jami'an sun ce jami'in da aka kashe, mai suna Lieutenant Colonel Laik Beg Mirza, an sace shi a ranar Talata da ta wuce, yayin da yake tafiya a cikin mota tare da iyalansa zuwa wurin shakatawa na ziyarar mai tazarar kilomita 100 daga arewa maso gabashin lardin Kuita. A cewar majiyoyin yankin, fahara dauke da makamai sun sako iyalan Laik kafin su tilasta shi shiga ɗaya daga cikin motocinsu suka tafi. Sashin yada labarai na rundunar soja ISPR daga baya ya tabbatar da cewa wani dan uwan jami'in ma na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. An aike da sojojin Pakistan da jirage masu saukar ungulu cikin gaggawa zuwa yankin domin kubuto da jami'in tare da zakulo waɗanda suka sace shi. Jami'an tsaron yankin sun ce an kawo ƙarshen gagarumin aikin binciken da aka yi da safiyar jiya Alhamis yayin da aka gano gawar Laik da jakankuna.
Madalla, an ji ma kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Biyo bayan mummunar harin da ya yi sanadiyar kubutar da fuzinoni da dama daga gidan gyara hali na Kuje da ke babban birnin tarayyar Nigeria Abuja, mahukanta a ƙasar sun bazama wajen sintirin gano ɓata garin, inda aka baza sojoji a kan titunan birnin don tabbatar da tsaro da farautar fuzinonin da suka tsere. An kuma yi nasarar cafke biyu daga cikinsu. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da shi.
Ɗaya daga cikin shingayen sojin da aka girke kenan a babban titin da ke kai ga fita daga birnin zuwa ga ƙaramar hukumar Kefi na jihar Nasarawa. Hakan dai na daga cikin matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka wajen nemo sauran fuzinonin da suka tsere daga gidan gyara hali na Kuje a makon jiya. Gwamnatin ƙasar dai ta ɗau alwashin kamo sauran waɗannan ɓata gari, da tuni ƙungiyar mayakan ISWAP ta ɗau halakin kai harin da kuma kubutar da su. Dr. Ibrahim Kana shi ne babban sakatare na ma'aikatar tsaro a Najeriya.
Da wani mutane suka shiga, insha Allah za a kamo su, za a hukunta su, a kuma mai da hankali nan gaba mu tabbata akan cewa duk waninsu da wanda suka zo nan da kuma abokansu da ƴan uwansu, in ma akwai wasu manya da suke bayansu, insha Allah za mu yi duk abin da ya kamata mu yi. Yanzu mun sako sojojinmu da ƴan sanda da su ƴan ma'aikatan gidan yarin su ma kansu da ƴan leƙen asiri gabaki ɗaya yanzu sun bazu ko'ina, kuma sai an kama wayan mutanen nan. Saboda muna kira ga jama'a a Najeriya, kada kowa hankalin ce tashi.
La'akari da halin da ake ciki a Abuja dai, an samu cunkoso sosai na ababen hawa sakamakon jibge sojoji akan tituna waɗanda suka sanya shingaye akan hanya da nufin neman ƴan ta'addan da suka tsere, musamman ma dai a titunan da suka hada birnin da wasu jihohi dake da makwabtaka. To ko shin wannan dabara za ta haifar da dame ido? Ga dai abin da masanin tsaro a ƙasar da ta yuza Amal Gezo ke cewa.
A yanda suke yunkurin su kama waɗannan mutane, haka kuma waɗannan mutane a cikin wannan dare da yawa yawansu ba su kwana a cikin birnin tarayya Abuja ba. Tuni sun ranta ina kare, sun rarraba kawunansu, kuma suna da shirye-shirye na inda za su je su haɗu da junansu. Babu yanda za a yi su tafiya tare ko kuma su zauna. Ina tabbatar da cewar akwai da yawa-yawansu suna nan a cikin birnin tarayya Abuja, amma akwai da yawa-yawansu waɗanda tuni sun arce daga birnin tarayya Abuja. Kamar yanda bayanai suka fito suka nuna daga waɗanda aka saki na harin jirgin ƙasan Kaduna zuwa Abuja, ai shi tukurmamu da kuma su waɗanda aka sako ɗin sun tabbatar da cewar akwai da yawa waɗanda aka saki daga gidan yarin suna cin sun haɗu tare da ƴan uwansu suna zaune da su.
Wata mazauniya a birnin mai suna Amina Ibrahim ta bayyana cewa sake bullo da shingayen na zama bakon abu da ke takura al'umma.
Abin takaici ne dai da na fuskanta, a ce express na hanyar airport na taso dai zan shiga cikin garin Abuja, na tadda da shingayen da sojoji suka sanya a express ni a gani na bai kamata ba, dan ya tara motoci da yawa, kuma a hakan nan akwai hanyar da in ma baka so ka bi ta wurin nan zaka juya ka bi wani wuri, dan in mai laifi ya zo wucewa akwai hanyar da zai iya biya barorin, to ina amfani.
Rahotanni da sun yi nuni da cewa jami'an 'yan sanda sun kama ɗaya daga cikin fuzinonin na Kuje a ƙaramar hukumar Kefi ta jihar Nasarawa. Zalika hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya, wato NDLEA, ta sanar da cewa ta yi nasarar kama guda daga cikin fuzinonin a unguwar Iriya wanda ke cikin birnin, yayin da a jihar Ogun 'yan sanda suka bayyana cewa an kama wani da ya tsere daga gidan yarin na Kuje a yankin Sangoota dake jihar. Wannan kokari dai na nuni da cewa jami'an tsaro a Najeriya basu ga ta zama ba har sai bukata ta biya na nemo sauran mugun irin dake cikin al'umma. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden da mukaddashin Prime Minister Isra'ila Yair Lapid sun bambanta a bainar jama'a kan hanyar da tafi dacewa don tunkarar barazanar nukiliyar Iran, inda shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata sanarwa haɗin gwiwa da ke jaddada aniyar Amurka na ƙarfafa ƙarfin Isra'ila na kare kanta da tunkarar ayyukan Iran na tayar da hankali da ta'addanci. Diplomasiya ba za ta hana su ba, Lapid ya faɗa jiya Alhamis a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Biden cewa abin da zai hana Iran ɗin shine sanin cewa idan suka ci gaba da bunƙasa shirinta na nukiliya, duniya mai ƴanci za ta yi amfani da ƙarfi. Hanya ɗaya tilo da za a dakatar da su ita ce yin amfani da barazanar soja. Bayan mintoci kaɗan, shugaba Biden ya sake nanata ƙudurin Amurka na tabbatar da cewa Iran ba ta taɓa samun makamin nukiliya ba, amma ya jaddada cewa na ci gaba da yin imanin cewa diplomasiya ita ce hanya mafi kyau don cimma wannan sakamako. Isra'ila ta kasance babbar mai sukar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka rattaba wa hannu a shekarar 2015 tsakanin Tehran da gungun manyan ƙasashen duniya da taƙaita shirin nukiliyar ƙasar Iran domin samun sassaucin takunkumi. Shugaban ƙasar Italiya ya yi fatali da tayin Prime Minister Mario Draghi da yin murabus bayan da manyan abokan ƙawancensa suka ƙi mara gwamnati baya a kuri'ar da majalisar dattawa ta kaɗa. Ofishin shugaban ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa shugaban Sergio Mattarella bai amince da murabus ɗin ba, ya kuma gayyaci Prime Minister ya je majalisar dokoki domin neman goyon bayan gwamnatinsa ta haɗin kan ƙasa. Draghi, wanda abokanansa masu ra'ayin riƙauna Five Star suka yi watsi da shi tun da farko, ya shaida wa majalisar ministocinsa cewa ya yi murabus domin mafi rinjaye da suka goyi bayan gwamnatinsa tun da aka kafa ta shekarar da ta gabata babu su yanzu. Idan ba a warware rikicin siyasar ba, shugaban na Italiya zai iya rusa majalisar dokokin ƙasar, wanda zai iya haifar da zaben wuri nan da zuwa ƙarshen watan Satumba. Yanzu ana sa ran Draghi zai nemi ƙarin goyon baya a majalisa a mako mai zuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Osun. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta yi gagarumin shiri don ganin cewa an yi zaben gwamnan jihar Osun lami lafiya. Ga Hassan Tambol dauke da rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta yi gagarumin shiri don ganin cewa an yi zaben gwamnan jihar Osun lamuri lafiya. Ran 16 ga watan Juli da muke ciki, DIG Johnson Kukumo shine babban jami'in 'yan sanda mai kula da zaben gwamnan na jihar Osun.
The police as the lead agency in election security is adequately prepared to provide adequate security for peaceful and of course credible election in Osun state.
Mataimakin babban Turan 'yan sandan Najeriya Johnson Kukumo ya ce rundunar 'yan sandan Najeriya ta shirya sosai ta samar da cikakken tsaro don a yi sahihi kuma ingantaccen zaɓe a cikin kwanciyar hankali a jihar Osun. DIG Kukumo ya ce 'yan sanda na haɗa hannu da sauran jami'an tsaro don ganin an haɗa gwiwa don tabbatar da cewa an sami nasara a lokacin kaɗa ƙuri'a a zaɓen gwamnan na jihar Osun. Daga nan sai DIG Kukumo ya ce babban baturen 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya ba da umarnin a ƙara kayan aiki a zaɓen gwamnan na jihar Osun.
The police is doing this in synergy with other sister security agencies, collaborating efforts with the police to ensure that the voting exercise is a huge success.
Johnson Kukumo ya ce Speto General na 'yan sandan Najeriya ya ba da umarni a yi amfani da jirage masu saukar ungulu don sanya ido, haka ma ya ba da umarni a yi amfani da jiragen ruwan 'yan sanda saboda sun gano cewa akwai wasu al'ummomi da ke zaune a yankin Asijiri da ke da ruwa a tsakanin iyakar jihar Oyo da jihar Osun, don haka dole ne su samar da tsaro akan hanyoyin ruwa.
The Inspector General of Police has approved the deployment of helicopters for specific aerial surveillance. He has equally ordered the deployment of police marine boats because we discovered that Osun State had littoral community around down Ashijire, the border between Oyo State and Osun State.
Yace an jibge jami'an 'yan sanda 21,000 don su sanya ido ga zaben gwamnatin na jihar Osun. Haka zalika dogarawan tsaron farar hula wato civil defense a takeice sun jibge jami'ai sama da 11,100 don samar da tsaro a zaben gwamnatin na jihar Osun. A halin yanzu dai ruruwan jami'an tsaro na ta wadari a cikin birnin Oshogo fadar gwamnatin jihar Osun don tauna tsakuwa aya ta ji tsoro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Oshogo a jihar Osun, Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Manuniya.
Yawan yada cewa ƴan kudu maso gabacin Najeriya suna da wata manufa da suke ta kulla-kulla. Ya sa dan takarar mataimakin Peter Obin da ya fito daga wancan yanki ga yawa ƴan arewa cewa ai su ma ya kamata a ce suna da wata manufa maimakon su tsaya suna tsilla-tsilla.
Ana magana agenda kuma wai suna da mummunan wani suna da wannan. To mu ina namu agenda arewa. Mai hushi mana muje mu yi.
Sai dai kuma game da maganar addini ko bangaren da dan takara ya fito da ake ganin kamar kundin tsarin mulki ya bar wannan magana galala. Wani lauya a Najeriya ne yace ai da gangan waɗanda suka tsara kundin mulkin Najeriya suka bar abin haka saboda suna da alƙibla.
Sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare. Saboda a tunanin su ƴan Najeriya za su zabi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su.
Game da maganar gajiya da mulkin Najeriya da aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ga yawo gwamnoni kuwa daftakin Babu Ahmad ne yace to na me yanayi wa ƴan ƙasa shela.
Shugaban ƙasa ya ga mu gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki. Sai kace to yana bai ai ba dole bane. Sai a aje ko yanzu ma ana iya ajewa.
Shi kuwa masanin tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ga yawo duniya yake cewa Najeriya tana cikin wani hali saboda yadda naira kan sha kashi a hannun dala.
Gabaɗe kudin da shigan da ake tunanin gwamnati za su samu trillion 10 ne da ɗan ɗauriya. To a ciki za a biya trillion 3.8 wajen biyan bashin. Sannan kuma akwai tallafi ɗin da ake tunanin ya kai trillion 4 zuwa trillion 6. To in ka tattala waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kudin da za a samu.
Waɗannan fa so mun taɓa taɓo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin shirin manuniyan da ke nuna muku halin da ake ciki dalla dalla shiri na 74 cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku da bayanai irin na siyasa kala 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 kalar kuma amma ta kalato kalaman karya kafar ƴan takara daban-daban a zaben da ke tafe ta sa wasu ke ganin ana nema a bata wasu alwala sai dai kuma duk da haka dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Senator Dattu Babu Ahmad ya ce akwai abubuwan da yake so ƴan Najeriya su kula.
Allah ku kwantar da hankali. Bai isa dai da Najeriya je ko ina ba. Babu kuma mai buƙatan a ce yau Najeriya na zaune lafiya kamar mutanansu. Su ne ko ina a Najeriya sai da spiafa sai da komai da komai. O arewacin mun gode Allah. Ba abin da ke faruwa a Najeriya sai da yaddan mu. Kuma an samu da juriya da karamci shekara hudu dai ko? Ku gwada wani abu ku gani. Ai wani ya so ya wuce wa'adin da aka bashi me ya faru? Arewa ta kada shi. Wani ya zo ya roƙon Allah da Annabi a bashi guda ɗaya kawai. Daga baya canza ya ce biza ne. Me ya faru? Arewa ta kada shi. Yanzu so muke mu kai ƙarshen ni dan kaza ne ku bani. Ni dan kaza ne so muke mu kai ga look mu ƴan Najeriya ne kawai. Ana magana agenda kuma. Wai suna da mummunan wani suna da wannan. To mu ina namu agenda? Arewa. Mu hushi mana muje mu yi. Yau agenda a daina bara. Kowa sai ya je makaranta. Makarantar Islamiyya kuma ɗaukaka ta. Wato yau a ce an samu wani. Bayan namu ya yi. Mun ga irin wahalar da muka sha. Ya ba da amsa ashe cewa wanda ma ba naka ba. Na iya taimakonka?
Ganin yawan yada saka-sakar saka da siyasa da addini ko bangaranci akan harkar Najeriya ya sa wasu ƴan ƙasa ganin sakaci ne na kundin tsarin mulkin da ya jefa Najeriya cikin matsala. Sai dai kuma masani akan shari'a kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abakar ya ce da gangan waɗanda suka rubuta kundin tsarin mulkin Najeriya suka bar maganar addini ko bangaranci haka nan galala.
Constitution ɗin waɗanda suka rubuta sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare saboda a tunanin su ɗan Najeriya za su zabi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su waɗanda za su musu adalci ba bisa la'akari da addini ko yanki ko kuma yare ba amma ƴan siyasa tunda su manufan su su ci zabe ne shi yasa in za su yi takara mutumin da in ya tsaya daga kudu ne sai ya dauki mutumin arewa ya mishi mataimaki wani lokaci in musulmi ne zai tsaya shugaban kasa sai ya dauki wanda ba musulmi ba ya mishi takara an faro ne tun lokacin da aka yi zaben 1958 Dr. Nnamdi Azikiwe shine Senate President a lokacin amma tunda an yi hadaka da jam'iyyar sa kuma ta fara balewa shi ya zama prime minister to sai aka dauki Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama president shi dan kudu ne krista wannan kuma dan arewa ne bahaushe to tun sannan jam'iyyun siyasa suke yunkurin su yi haka amma a second republic mutane sun ki yarda da wannan saboda a walawa da zai dauki mataimakin sa sai ya dauki Philip Umiedi wanda shi krista ne kuma inyamuri kaga dukan su yan kudu kuma kristoci ko da aka tambaye shi yace ai kundin tsarin mulkin na Najeriya bai hana ba. Dr. Nnamdi Azikiwe ma haka yayi. Ya dauki bahaushe dan arewa, amma dan arewan krista shine Professor Ishaya Audu. Shi ma da aka ce me yasa bai dauki musulmi ba, sai yace ai adalci kawai ake son a yi ma mutane ba wai a dubi kabilan su ko addinin su ko bangaranci ba.
Tun bayan ruwayar ruwaito kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari da yace ya kosa ma ya gama mulki ya koma gefe wasu ƴan kasa suke ta ganin kamar shugaban kasan na nuna wa ƴan kasan ne kawai kamar har yanzu akwai sauran badakala. Sai dai kuma tuni mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmed yace ai kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari ma kawai za su nuna ƴan Najeriya ne irin halin da Najeriya ta riga ta tsumbula.
Idan ya gaji da shugabancin Najeriya, kundin mulki ya ba da hanyoyi da yawa da ko in ka gaji ko wani lalura ya samu mutum. Akwai yanda za a yi aji aiki. Amma idan wanda yake jagora wanda kuma shi ne ya kamata ya taimaki jama'a ya ce shi ya gaji yanzu ya ma ya kosa ma ya sauka. To mu da yake ma jagora da mu ne muke cikin wannan abu kashe-kashe, sace-sace da sauransu mu mu ce ne. Wannan magana da ya yi ƙara kashe mana jiki zai shugaban ƙasa. Ya gaya ma gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki sai ka ce to yana bai ai ba dole bane sai a aje ko yanzu ma ana iya ajewa
wasu na cewa Dr. Akila Wahalalu da irin halin da ake ciki kasan ne kawai yake ganin gari da ya dawo gida ya huta
Wahalalu ne mana da kuma shi kila ya kasa ko ya gaji abun na ta karuwa shi ba ya da maganin abu yanzu tun duk kwanakin baya farana cikin rana daya aka je aka fasa prison din kuje aka kwashi gaggagan ƴan ta'adda aka je moto cin shi da za su je su tare shi cikin duk jihar Katsina aka zo aka yi attack da ƴan ta'adda waɗanda suka sace mutane a jirgin nan na Kaduna Abuja suka ce su gobe ma za su fara yanka su yanzu ya shiga jirgin ranar ba ya bar ma kasan ya tafi abin shi ya tafi kasar Senegal in ma har rasa gaba ɗaya duk Najeriya ba wanda suke ce shi Allah bai kakkai tafiyan nan Najeriya na cin wuta in ka je can ma sauran shugabannin da za ka je kana zama da su za su yi ka wani irin kallo ne
da alamu dai maganar tangadin tattalin arzikin tarayyar Najeriya na da alaka da tallafin da ake na taimakawa farashin man tare na jenda suke ganin wannan ma ya kara jefa Najeriya cikin matsala tuni ma masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yaki da cancanci rashawa na kwalejin kimiyyar fasaha tare na Najeriya Kadfoli Dr. Ismail Muhammad Ancau yace ai targade da tawayar tattalin arzikin ma ta riga ta yi wa Najeriya talala
farko ya kamata magana cewa duk kasashen da suke fitar da mai Najeriya ita ce kadai kasan da take shigo da mai daga kasashen waje wannan kuma anan ake samun matsaloli kwarai da gaske wato idan muka duba abin da yake kara da malmal abin shine maganan tallafin da gwamnati take badawa tallafin nan yana da yawa kwarai daga cikin matsalolin na farko shine an kasa gane takamaimen lita na ƴan Najeriya suke sha a rana guda kamar 2020 Petroleum Resource Department suka bada cewa lita miliyan 38 ne daga baya minista ya magana cewa lita miliyan 55 to a watannin baya wajen watan daya aka fito ake magana cewa litan da Najeriya yake ci a kowace rana lita miliyan 102 ne to bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wanda gwamnati kullun take kuka da shi ko dai idan aka cire shi ana samun tasiri wato mutane suka sha wahala kuɗin jirga zirga yana karuwa da kuma kuɗin dan abubuwa to amma abu ne da ya zama gaba kula baya saki bai dade ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya trillion 4 a matsayin tallafi wannan kuma wani rahoton yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen trillion 6 in muka duba kaman kasafin kuɗi gaba ɗaya kuɗin da shigan da ake tunanin gwamnati za su samu trillion 10 ne da ɗan ɗoriya to a ciki za a biya trillion 3.8 wajen biyan bashi sannan kuma akwai kuɗin tallafi din da ake tunanin ya kai trillion 4 zuwa trillion 6 to in ka tattara waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kuɗin da za a samu wannan ƙarshe gwamnati ba za ta samu kuɗaɗen shigan da za ta yi mutane mutane aiki ba saboda maganar biyan bashi da kuma maganar biyan wannan tallafin.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan makon. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun ga dukkanin masu dafifin dafe marafin iko cewa kwanaki ake kebe musu akan marafin iko ba saboda haka kada su sake su sakace su shagala. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 318 ne ga dukkanin masu muzuran matsayi marafin iko su yo sallama daga kan kujerin da suke ganin sun dafe suna ta faman walwala. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Halima Abdurrauf daga babban birnin tare Abuja da ita ce ta samar da ruwan da wannan shiri ya alula. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, wakilin malaman Bauchi ga majalisar malamai na Abuja kuma sarkin malaman Duguri. Waɗannan kwanaki na goman farko na Zulhijja kwanaki ne waɗanda suka fi kowaɗanne kwanaki daraja da albarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su a cikin Alkur'ani mai girma. Bismillahir Rahmanir Rahim wal fajri wa layalin ashir. Allah yana rantsuwa da ainihin alfijir da kuma waɗannan kwanaki ko kuma ainihin darare goma na farkon Zulhijja wanda albarkatu da kuma alkhairai sun yawaita a cikin su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umurnin raya waɗannan kwanaki da yawan tahalili da kuma takbiri, yawaita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kuma ana so ga duk wanda ya samu dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni cewa mutun yayi azumi tun daga farkon wannan ɗaya ga wata na Zulhijja din nan har zuwa ranar 9 gare shi wato ranan Arfa. Ga wanda kuma bai samu dama ba to ya yawaita ayyukan alkhairi a ciki, sannan kuma yayi azumi a ranan Arfa wadda rana ce wacce alhazan da Allah ya kaddara ga mu nan a ƙasa mai tsarki, wato zamu tsaya a ranan Arfa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi da annabawan da suka gabace shi ba a basu wata addu'a ba a ranan Arfa da ta wuce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Haka nan waɗanda koda a cikin garin Makka suke ba su samu zuwa tsayuwar Arfa ba to su kuma ana son su azumi a ranan 9 ga wata wato ranan Arfa. Sannan kuma ranan 10 ga wata din waɗanda suka je aikin haji za su ainihin wato yi jifa na Jamratul Aqaba, sannan kuma su yi ainihin hadaya, sannan su yi tawafi na ifada wanda rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji. Su kuma waɗanda suke gida ga waɗanda Allah ya hore musu abul lahiya su kuma za su yi lahiya, sannan a yawaita kabarbari tun daga bayan sallar azhar na ranan sallar har zuwa kwanaki 2 ko 3 kamar yadda Allah yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin adudat faman ta'ajjala fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa. Wannan ya shafi wanda ke aikin haji da wanda baya aikin haji. Wanda ke aikin haji shine zai zama mina na kwana 2 in ya so daga nan ya koma garin Makka ko kuma ya jinkirta zuwa kwanaki 3. Shi ko wanda bai je haji ba ko da a Makka yake to shi zai ta wadannan kabarbari tun daga bayan sallan azhar na ranan Idi. Fatan mu shine neman dacewa da alkhairi da albarka da yawan mala'ikun da Allah yake saukarwa a waɗannan ranaku musamman ranan Arfa da kuma karban addu'o'i da kuma gafartawa bayi da Allah yake yi. Muna fata Allah madaukakin sarki ya nufe mu da yin Arfa mai sanyi kuma ya datar da mu, sannan kuma ya amsa mana dukkan addu'o'in mu, ya biya mana bukatun mu na alkhairin duniya da lahira, ya zaunar da kasashen mu da duniyar mu lafiya, ya amintar da mu daga dukkan sharri, ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To amin summa amin. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Jami'an kasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Vinnytsia da ke tsakiyar Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da 100. 'Yan sanda sun ce makami mai linzami ukun ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin Kyiv babban birnin kasar.
Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon GMT na Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jimbi Hamza da ya daidaita mana sauti ya kuma ba da umarni kuma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.